sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 da 25 da 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun waye garin lafiya Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC kike farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin na yau Laraba 27 ga watan Nuwamba shekarar 2019 kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai
Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyace shugaba Donald Trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi wata gagarumin girgizar ƙasa ta afkawa ƙasar Albania a cikin sama da shekaru 30 ya kuma kashe akalla mutane 23 kane jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai hukumar kiwon lafiya ta WHO kuma ta ce sama da kashi 1 cikin 3 na jami'an majalisar ɗinkin duniya masu yaki da cutar Ebola a Congo an sake musu wuri sakamakon rashin tsaro a gungun da suke
kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da Alheri Grace Abdutai da wani masanin harkokin siyasar nahiyar Afirka Professor Baube Namaiwa dangane da batun rufe iyakokin Najeriya da kasashen Benin da Niger inda yake cewa
mun san da Najeriya tana kirkiran kaya da yawa a cikin gida to sai a samu kamar kasa irin ta Niger ko ta Benin wato kamar kasashen kaya na kasar Faransi suke biyowa ta kasar Benin sai suna shiga cikin kasa Najeriya alhali ita Najeriya ta hana kamar direct kayan kasar Faransi ko kuma na kasashen Turai su shigo cikin kasar ta
sannan za ku ji cewar gwamnatin jihar Yobe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta ce za ta ba da kulawa ta musamman akan aiwatar da shirin shigar da makarantun tsangayu cikin manhajar fannin ilimin jihar tare da inganta ilimin zamani sannan muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyace shugaba Donald Trump ya bayyana a zamansa na farko a mako mai zuwa domin sauraren bahasin ko kuma binciken tsige shi. Kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken a makon da ya gabata kuma zai bi ka rahotonsa ga kwamitin shari'a wanda za a yi wato zai yi zabansa a farkon na ranar Laraba 4 ga watan Disamba. Kwamitin shari'a zai duba batutuwa da ya kira yiwuwar tsige shugaban kasar a hukumance. Dokoki dai sun ce za a baiwa Trump da lauyansa dama su yi wa mambobin kwamitin tambayoyi da ya kunshi masana doka da ba a bayyana sunansu ba waɗanda za su ba da shaida gaban kwamitin. Shugaban kwamitin shari'an Gerard Nadler ya aike da wasiƙa zuwa fadar White House na gayyatar shugaba Trump yana mai cewa ba daidai ba ne amma kuma alfarma ce. Wata gagarumin girgizar ƙasa ta afkawa ƙasar Albania cikin sama da shekaru 30 ta kuma kashe akalla mutane 23 kana ta jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai. Ma'aikatan ceto suna ci gaba da nema da ceto mutane a cikin buɗaguzai yayin da al'umman ƙasar ke barci a cikin tanti wadda aka shirya wa mutane da suka kukuta. Bincike da ma'aikatan nazarin yanayin ƙasa ta Amurka ta gudanar na cewa girgizar ƙasa ta kai ƙarfin maki 6.4 da kuma nisan kilomita 30 arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Tirani. Sa'o'i 3 bayan girgizar farko wata girgiza mai ƙarfin maki 5 ta afkawa tekun Adriatic. Prime Minister ƙasar Edi Rama ya ayyana yau Laraba ranar makoki na ƙasar. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta ce sama da kashi 1 cikin 3 na jama'an majalisar dinkin duniya masu yaki da cutar Ebola a birnin Beni dake gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo ne aka kwashe su aka sake musu wuri sakamakon rashin tsaro a wurin yayin da wasu kuma suka ci gaba da zama domin taimakawa a yakin da ake yi da cutar mafi hadari da ta barke a wani taron manema labarai a Geneva a jiya Talata Hukumar lafiya ta WHO ta ce yawaitan tashin hankali a Benin ya tilastawa wasu ma'aikatan komawa birnin Goma ta Kudu. Hukumar kiwon lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce ma'aikata 71 da ake da tsananin bukatar taimakon su suna ci gaba da zama a gurin domin yaki da barkewar cutar a kasar Congo wacce tuni da ta riga ta halaka mutane 2,200. Mai magana da yawun hukumar WHO Christian Ledmeyer ya faɗa wa manema labarai cewa tashin hankalin na kawo tsaiko ga ayyukan da suke yi na dakile barkewar cutar tun cikin watan Agustan shekarar 2018.
The frustration, the anger of the population on the ground is very much understandable, but we need order.
Tsananin damuwa da fushi da al'ummar da yankin wato al'ummar yankin suke dauke da shi ne akwai wato fahimta a ciki amma dai muna so a maido da doka da oda domin mu ci gaba da muhimman ayyukan mu musamman ma ma'aikatan mu ɗan asalin kasar Congo wanda suke aiki gadan-gadan da likitoci da ma'aikatan jinya da masu binne waɗanda suka mutu wani muhimmin al'amari ne a ci gaba da wannan yaki da ake yi da cutar Ebola. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban yankin Hong Kong Carrie Lam ta ce sakamakon zaben kananan hukumomi na jiya Talata da ƴan adawa suka samu gagarumin nasara da lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun kananan hukumomi na nufin ba a jin dadin gwamnatin ta da kuma wato matakan da take dauka akan masu rajin kafa demokradiyya. Lam ta ce ƴan kasar sun bayyana rashin gamsuwa da mulkin ta ta akwatin zabe ta kuma sake kira da a kawo ƙarshen wannan burin. Ta nana ta alƙawari da ta dauka a baya cewa za ta tattauna da jama'a domin magance batutuwa da suka janyo burin da nufin samun maslaha mai ɗorewa. Masu kada ƙuri'a a ranar Lahadin sun bayyana rashin amincewarsu da Beijing kana sakamakon zaben da yana nufin masu rajin kafar demokradiyya da su kwace ikon majalisun kananan wato gundumomi 17 a cikin gundumomi 18 na yankin bayan da a baya ba su da gunduma ko daya da suke da iko a kai. Zaben wani babban kuma bayani ga masu ra'ayin China da suka mamaye siyasar Hong Kong kana wannan na zama sabuwar shaida na ƙara samun goyon bayan jama'a ga wannan zanga-zangar kafa demokradiyya da aka kwashe watanni 5 ana yi lamarin da ke ƙara ta'azzara a koda yaushe. Wasu bayanai daga Majalisar Dinkin Duniya na nuni cewa an samu raguwar yaduwa da mutuwan da cutar kanjamau ko sida a duniya ke haddasawa kana jinyar cutar kuma na karuwa hai wato duk da haka ana samun wato kuma baya ko kuma ana fuskantar kalubale dangane da wasu rukunin mutane wanda suke kamuwa da cutar a cikin wannan lokaci wanda kuma suna kan barazanar kamuwa da cutar da yawa. A wani rahoto da aka fitar a jiya Talata kafin ranar 1 ga watan Disamba ranar kanjamau a duniya. A rahoton sashen kula da kanjamau na Majalisar Dinkin Duniya na nunin cewa kaɗan ne a cikin masu cutar ke samun jinya.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce kama kayayyaki da jami'an tsaro suka yi a iyakokin ƙasar ya nuna cewa jamhuriyar ƙasashen Benin da Niger ba sa tabukawa don magance matsalolin da suka kai ga rufe bakin iyakar ƙasar tun farko. Ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ne ya bayyana hakan lokacin da ya jagoranci wata tawaga ta jami'an gwamnati zuwa iyakar Sani a ranar Litinin din da ta gabata inda ya ce yawan kayayyakin da ake shigowa da su ba bisa ka'ida ba wanda jami'an tsaro suka kama a cikin makonni biyu da suka gabata. Manuni ya ce cewa babu abin da kasashen biyu ke yi don magance kalubalen. Abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Professor Bobi Maiwa na Jami'ar Diof dake kasar Senegal, masanin harkokin siyasar nahiyar kasashen Afirka, inda yake cewa
akan gaskiya Najeriya irin wannan matakin da ta dauka gaskiya zai ba makwabtanta wahala kuma zai ba ma sauran kasashe na nahiyar Afirka wahala. To amma idan aka tsaya aka yi nazari, ba wai kayan kasashen bane makwabtai waɗanda ke makwabtaka da Najeriya aka hana a shiga da su, a'a, ita Najeriya ta rufe iyaka ga duka wasu kaya waɗanda ke hutawa daga wasu nahiyoyi kamar na Asia, kamar wani shinkawa daga hutawa daga kasar Thailand da sauransu. To sai zamanto su a nan kasashen sai suke biyowa ta waɗannan kasashen makwabtan Najeriya, sai suke shigowa cikin Najeriya da kayan wa'ancan kasashen. Alal misali, mun san da Najeriya tana kere-keren kaya da yawa na cikin gida, kuma tana yin shi ne da 'yan kasarta, kuma hawaye 'yan kasarta sun hana. To sai a samu kamar kasa irin ta Niger ko ta Benin, tun ba kasar Benin ba, wato kamar kasashen kaya na kasar Faranshi suke biyowa ta kasar Benin sai suna shiga cikin kasa Najeriya. Alhali ita Najeriya ta hana kamar directly kayan kasar Faranshi ko kuma na kasashen Turai su shigo cikin kasarta, tunda ita tana kera su kuma kasuwa tata. To wannan yake musguna ma kamar talakawan Najeriya. Najeriya tana kariyar talakawanta ne saboda suna yin ababe a nan cikin gida, kuma ababen da ya zamanto kamar ba su kai waɗanda ke hutawa da kasashen waje rahusa ba. To sai a sai na kasashen waje a bar na 'yan Najeriya kin. Wannan idan aka tsaya aka yi lissafi, wannan Najeriya tana da gaskiya. Na taɓa jin sarkin Kano, Sanusi Lami da Sanusi, yana tsokana irin wa'annan ababen da yake faruwa a cikin ƙasar Najeriya, saboda shi yana kariyar talakawan shi, yana kariyar talakawan Najeriya gaba ɗaya. Amma inda Najeriya ta tsaya ta diba ne, wato ya kamata a ce ta rinka tacewa, saboda kar a ce wasu kaya na ƙasashen mummunan da ya zamanto muna da hulɗa da Najeriya kuma na cikin ƙungiyoyi da yawa na tattalin arziki kamar ECOWAS da sauransu, wato ya kamata ta rinka tacewa kayan da ya zamanto namu ne a bari su wuce, ita kuma Najeriya kayanta a bari su shigo. Amma kaya waɗanda ya zamanto baƙi ne, wannan Najeriya tana da gaskiya, tana da 'yanci ta hana su shiga, tunda ita tana yin irin su, kuma natan ba sa shiga kasuwa muddin ya zamanto akwai wa'ancan kin.
To akwai waɗanda suke masu ra'ayin cewa matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka ya yi daidai, sai dai yadda ta ɗauki matakin da kuma lokacin da ta ɗauki matakin shine suke gani ya yi rauni, domin suna gani akasari talakawa ne suka fi wahala.
Wannan wato kamar su kayan da ke hutuwa da kasashen waje sun hera husa kai da kayan Najeriya a tsaya. To saboda shi ne mutane suke ganin kamar talakawan Najeriya ko kuma na sauran kasashen sun shiga cikin halin kakani ta yi. To amma idan aka tsaya aka diba, ni inda na zargi Najeriya shi ne cewa tunda tana da makwabta kuma muna cikin ƙungiyoyi da yawa, ya kamata kakin gwamnatin tarayya su ɗauki wannan matakin, su shaidawa makwabtansu su ce musu, to mun ga irin halin da kuke so ku samu cikin shi, muna neman kada ku yi haka, kayan ku su shigo, namu su je wajen ku, ba laifi bane. Amma a ƙetaro da wasu kaya daga wasu ƙasashe na ƙetare can gaba gare ku, wato kamar kun zama sandan bugu kenan zuwa gare mu, wato Najeriya ya kamata kwatanta ma makwabtanta da haka. To sai zamanto aka yi gaugawa ɗauka wannan matakin nan ba tare da kamar makwabtan sun shirya ba, kuma ba tare da talakawan Najeriya a nan cikin gida sun shirya ba. Wannan ni shi kadai ne azzargin da ni nake wa gwamnatin tarayya da ta ɗauki wannan mataki. Amma in ba wannan ba, dole ne ila tilo sai Najeriya ta kawo tsari a cikin ƙasarta, a cikin gida, domin 'yan Najeriya kin, ko da yake akwai wahala, ƴan Najeriya kin su wadata, saboda waɗanda ke da kaya irin haka na su ma na su samu su shiga.
To ya kake ganin waɗannan ƙasashen za su iya warware wannan matsalar? Kana ganin hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen wannan zai sa ta yi rauni?
Girsi Alheri, duk ƙasar da ke kewaye da Najeriya a ɗauka tun daga Kamaru, Chad, Niger, Benin har Burkina Faso ko yammacin Afirka gaba ɗaya, ba wata ƙasa wadda za ta iya zamana ba tare da hulɗa da Najeriya ba, babu ta. Dole ila tilas ne mu ya kama sai an haɗa da Najeriya kin. yau in aka ce a hudda abin da aka rubuta made in Nigeria a ciki cikin wannan kasashen to ina ganin cewa abin da za ya saura kalilan ne saboda haka a nemi sasantawa kuma su wanda ke cikin wannan mugun halin nan ta cewa da abiyo ta wajen su a yi sandar bugu da su su daina domin yanayin kasuwanci tsakanin Nigeria da sauran kasashen su je kamar yadda ake bukatar su amma muddin su wannan kasashen ba sun dauki matakin ne bane Nigeria tana da yancin ta dauki wannan matakin
Professor Bube na maiwa a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu sai ku tare mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin cigaban tattaunawar yanzu kuma zamu koma jihar Yobe dake arewa maso gabashin Najeriya inda gwamnatin jihar ta ce za ta bada kulawa ta musamman akan aiwatar da shirin shigar da makarantun tsangayu cikin manhajar fannin ilimi na jihar a daidai lokacin da gwamnatin ta kebe kaso mafi tsoka a kasafin kuɗi na shekara mai zuwa a fannin ilimi gwamnatin jihar mai Bala Boni ya ambata hakan ne a wani taron bita da aka shirya da sabbin kwamishinonin jihar wanda ke wakana a jihar Kano kamar yadda za ku ji a cikin hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari
wannan bita ne da muka tsara saboda sabbin kwamishinonin mu kafin su kama aiki nan ba da jimawa ba mun gayyaci kwararru daga bangarori daban-daban harkar ilimi ita muka baya fifiko saboda zuwan mu mun kaddamar da dokan ta baci akan harkar ilimi wanda mun tara kwararru da suka ba mu shawarwari wanda kuma ana kan aiki idan ka duba ku aka sabin kudi na bana kudi da muka gabatarwa majalisa bangaren ilimi ita ta dauke kaso mai tsoka so wannan ya nuna muka ko kuma ya nuna duniya cewa a shirye muke mu tabbatar cewa ilimi da ya kama daga primary zuwa secondary school a Yobe ta inganta
yes kalanci kai maganar integration na tsangaya schools wato makarantun tsangayu din za a shigar da su tsari na makarantun zamani a Yobe yaya kuka kudura aniyar zartar da wannan tsari
duk suna daga cikin tsare-tsare da muke aiki akai wanda ba yadda za a yi a bar harkar tsangaya to kuma duk tallafi da gwamnati za ta yi ta hada gwiwa da malamai za ta hada ga cewa an inganta harkar karatun allo da na zamani duka ai ilimi ita ce na biyu kuma harkar noma domin ba yadda za ka yi ka gyara al'umma ba tare da samar da ilimi ba idan ka duba kuma baya da muka samu harkar ilimi ya ta'allaka a itilafin da Allah ya jarrabe mu da shi na Boko Haram misali in ka dauki yaro da aka haife shi da shekara uku aka soma wannan abun yau shekara goma shekaru goma sha uku kenan baya makaranta to akwai dole na dauki matakai na gaggawa wanda za a tabbatar cewa an kawo su makaranta sun samu ilimi kamar yan uwansu da wani ya dauke gani kamar su Bill and Melinda Gates da Dangote Foundation da sauransu da suke an koran taimaka al'umma da kuma jihar Yobe muna da tsari na haɗin gwiwa da za mu hada mu tallafa jihar
gwamnan jihar Yobe mai Mala Boni kenan a tattaunawar su da Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 12 da minti 18 na dare ga shirinmu na gaba
demokradiya a yau amma fannin da ya gabata ne shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana wata bukata ta sa inda yace yana so a kafa wani kotu na musamman da zai duba laifukan cin hanci da rashawa domin a gudanar da shari'ar duk wanda aka kama da laifi cikin lokaci a bisa dalilin bata lokaci da kotuna ke yi akan wannan batu ne zamu tattauna a yau ku biyo ni A yau ina tare da baki guda uku a zauren. Da farko akwai tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa, Ahmad Ali Wadada, da ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa
wannan tunani na shugaban kasa dangane da yanayin shari'a a Najeriya da kuma matsayin da ya dauka kan yaki da cin hanci wanda kuma tana daya daga cikin akidu na wannan jam'iyya ina jin matsayi ne da ya kamata a yaba don me yanda yanayin shari'a yau take a kotun mu da aka saba bai yiwuwa a yaki cin hanci ta irin wannan hanyar kotu aje kotu yau gobe a ce an dage shari'a sai bayan wata uku wata hudu wata biyar wata shida akwai mutane da na san yau ake masuna kotu tun 1999 akan cin hanci a Najeriya ko su dare da Johnny Inyame da aka yau suke gidan wakafi shari'an su shekara nawa saboda haka idan da gaske ana son a yi yaki da cin hanci kaman yanda shi shugaba Muhammadu Buhari aka san shi da don ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ƴan Najeriya ke son President Buhari shine kawai maganan yaki da cin hanci to idan za a yi ta yaki da cin hanci kawai ta baki mutane ba su ganin cewa ana hukunta wanda aka tabbatar ba kawai wanda ake zato ko ake zargi ba wanda bayan ya je ga shari'a an tabbatar an same shi da laifi a ganshi kuma kullun ana wannan labari ana wancan labari don yanayin kotun mu idan aka ce za a yi kotu na musamman wanda ita zamanta kenan kawai ta yi shari'a ta yi bincike ta yi shari'a ta zantar da shari'an kan wanda aka same su da laifin cin hanci cikin karamin lokaci ina jin bayan gyara da zai yi ga wanda suka kasance ciki Allah shi kiyaye zai kuma tsoratar da wanda suke da niyya don waɗansu suna shiga abin ne don suna ganin cewa a to duk maganan banza ne idan zan je in yi kaza a can na yi kaza a can haka za a yi ta jan shari'a tsakanin ƴan sanda a ce prosecution ba ta zo da abinta daidai ba a yi ta labarai dai wanda bai kai mu gaba ba bai komar da mu baya ba muna nan tsakiyar ruwa mu ba mu tsallaka teku ba ba mu fito kan ƙasa ba wannan ba daidai bane saboda haka ni a tunanina da fahimtata wannan abace na yabawa
amma ga shugaban kungiyar ci gaban matasan shiyar arewa maso gabas Abdulrahman Buba Kwacham wannan batu na kafa kotu na musamman akwai abin dubawa a ciki
abin da yake faruwa ba har yanzu shi shugaban kasa mun muna gaya masa ana kai shi gaba ne a daura shi baya ana yaudaran sa da rudar shi kan wani abin da ya kamata da shi ya kamata ya san wayan abubuwa akwai court of condom bureau akwai su ana IC industrial court da sauransu wanda duk dokar Najeriya ta kafa su kuma ta kafa su akan waɗannan abubuwan din ne in har ba za a implementing waɗannan dokan a gyara su don waɗannan kotun su ci gaba da aiki ba menene amfani wani kotun da za a je a kawo sannan na yarda yana so a kawo kotun in kawo kotun din kam shine zai je zo na yi shari'a ko kuma alƙalai za a kai wurin in alƙalai za a kai wurin wa za a kai wurin yana kyau mu dinga gaya ma kanmu gaskiya kowani kotu a kasan nan ana iya saka alƙali mai mutunci ya hukunta wanda aka kama shi da cin hanci da rashawa in ma ya kafa wani kotun kar ya yaudari kansa kar da ya makansa ƙarya babu abin da alƙali zai iya yi bai kama shaida ba wannan ina so ya san wannan akwai kotunan da ayi tsarin mulki ta tsara su wanda suna nan a dokan ƙasa me yasa ba za a gyara su a tantance su a nemi alƙalai na gari a saka su ba to mun yadda Buhari ya sa ya bayar a je ayi ko kuma da a ce personal bill nashi ne ya kai dole sai ya kai majalisa dole majalisa sai ta amince to majalisa za ta amince ai majalisa ma in ta amince da wannan bata san ma me take yi ba ma ita kanta majalisa don akwai kotunan da majalisan ta yadda da waɗannan kuma sai an gyara dokan constitution na Najeriya na 1999 an yi amendment nashi before ayi waɗannan abubuwan ne a daina ga abun da ya kamata ayi ana shigan wani abun da ma bai kamata ayi ba in magana cin hanci da rasau za a gyara ayi kotunan da sun su nesa shekara hudu da ya wuce ba ayi su ba mu dinga faɗa maka mu gaskiya sai yanzu kuma akwai kotunan wanda doka ta yadda da su na waɗannan din yana da kyau shugaban kasa dinga fahimtar waɗansu maganganu da kuma waɗansu dinga bashi shawara ko kuma shi ya dinga fahimtar abin da ake bashi shawara na ana fa diversion hankalinsa wani wuri ne don ana yi waɗansu abubuwa wanda shi fa hankalinsa ba zai taɓa gane ba sai ran da ya sauka zai gane illolin da zai yi a lokacin da zai zubar da hawayensa ya san cewa waɗanda suke bashi shawara da shi kansa sun cutar da kasar nan wallahi gaskiya ne za mu gaya masa
to sai dai ga engineer Dr. Kailani Muhammad shi ya yi tsokaci yana cewa sai majalisar ƙasa ta yi doka kafin a iya kafa kotun amma fa idan an bi na ɓarawo to a bi na mabi sau
to alhamdulillahi yana da kyau abin da ya sa za ki ga an kai mutum kotu an tabbatar cewa wannan mutumin ya yi sata amma yanda aka shimfida yanayin yanda kotunan mu suke da yanda alƙalan suke sai kiga ana shari'a shekaru 20 lokacin da kamin wannan gwamnatin ta shigo akwai wasu gwamnoni wanda bazan kira sunayen su ba wanda akai ta shari'an su ya wuce shekaru 20 ma kuma ina ganin har yau ba gama shari'an su ba akwai kuma lokacin da shi ma shugaban EFCC shi Alhaji Magu ya koka saboda akwai in suka shiga wayannan kotunan da muke da su yanzu saboda abubuwa ne wato sun tabarbare sun lalace sai su kai mutum an tabbatar mutumin nan ga kudin an gani a hannunsa ko a hannunta amma kotu za su ce ku dawo yau ku dawo gobe ga kuma tsiyana lauyoyi lauyoyin nan sun san ga gaskiya in suka ga fari sai su ce baki ne sai su hana ruwa gudu to ni abun ya sha min kai bai kamata mu a ce lawyer sai su ce aikin su ne suna kare mutum ga mutum an ga ko yayi kisa ko yayi sata ko yayi abun da bai cancanta ba amma za su je bakin su ɗaya da wayannan alƙalan sai ai ta jan shari'a har illa masha Allah to shi yasa shi Magu yazo yace tunda aka bashi wannan matsayi akwai case da yaje ya sa gaban alƙalai wajen 700 dona da kyar yazo ya samu conviction wato yanda aka kama mutane ko kuma aka ce su mayar da kuɗi 400 da kyar wani gashi nan case din yana nan amma za a zo ma yi watsi da shi saboda haka tuntuni shugaban ƙasa wancan National Assembly wanda ya gabata da su
na 8 kenan
na 8 na Subukula Saraki ya kai wannan kudirin na bill cewa a yi mishi wannan court din wanda in aka kafa watanni uku aka shigar da ƙara aka tabbatar wata uku a ce an gama wannan shari'a in mutum za a kama shi na kama in ba samu mutum da laifi ba a kyale shi in ma kudin za a ce a dawo da shi a dawo da shi don na ganin wannan kotu kamar yadda kika yi tambaya yana da kyau kuma muna fatan su 'yan majalisa za su gaggauta yin wannan doka a fitar da wannan kotu don Najeriya ta ci gaba kudadenmu wa'anda shugabanninmu 'yan Najeriya suka fitar da shi a kasashen waje ya isa wa'annan kudaden a ce lahiyar Afirka babu talaka
a nan an yi ittifaki cewa kafa kotun yana da kyau amma fa akwai sauran aiki a gaba idan Allah ya kai mu makon gobe kwararru a fannin shari'a za su fayyace mana matakin da ministan shari'a zai dauka kafin majalisar dokokin ƙasa ta yi aikin ta a madadin tsohon dan majalisar wakilai daga jihar Nasarawa Ahmad Aliyu Wadada da shugaban kungiyar ci gaban matasan shiyar Arewa maso gabas Abdulrahman Buba Kwacham da injiniya Dr. Kailani Muhammad ni Madina Dauda da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Kwamitin Shari'a a Majalisar Wakilan Amurka ya gayyaci shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a zaman farko da kwamitin zai yi mako mai zuwa domin sauraren binciken tsige shi. Kwamitin tattara bayanan sirri ya kammala aikinsa a wannan binciken a makon da ya gabata kuma zai miƙa rahotonsa ga kwamitin Shari'a wanda zai yi zamansa na farko a ranar Laraba 4 ga watan Disamba. Wata gagarumin girgizar ƙasa ta afkawa ƙasar Albania cikin sama da shekaru 30 ta kuma kashe akalla mutane 23 kana ta jikata wasu ɗaruruwa a cewar jami'ai. Ma'aikatan ceto suna ci gaba da aikin nema da ceton mutane a cikin buraguzai yayin da al'umman ƙasar suke bacci a cikin tenti da aka shirya wa mutanen da suka kubuta. Hukumar kiwon lafiya ta WHO kuma ta ce sama da kashi 1 cikin 3 na ma'aikatan majalisa masu yaki da ceton wato cutar Ebola aka kwashe su daga inda suke a Congo.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da za mu kawo muku ci gaban hirar da Alheri Grace Abdutai da Professor Bube na maiwa kan rufe iyakokin Najeriya. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Zahara ke cewa ku huta lafiya.